بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci mun shiga daren juma'a wanda shine daren 7 ga watan juma'adul ula shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 7 ga watan November shekarar miladiya 2024 a wannan masallaci da muke karatu a cikin littafin ma'alimus sunna wanda Sheikh Saleh Ibn Ahmad الشامي يتترى خلاصر سنر منزع الله صلى الله عليه وسلم على ذلك أمهات المصادر وزنقوا دا قوم الشاهد الله يساك مشتع الخير منا وانن كراتو تاكيد تشيوا تقريب السنة بين يدي الأمة واتو مشروع إنينا وقرن قسن تود سنر منزع الله صلى الله عليه وسلم سكن كانن الأمة السا وانن شيني درس منا حمسن دبقوي أتكون التافي إن شاء الله muna addu'a ga ƴan uwanmu da suka samu hadari su Alhaji Umaru wanda ko da yaushe da shi muke wannan karatun a makon da ya wuce ya samu hadarin mota da shi da wasu ƴan uwa a hanyar Kano amma an ce da sauki sosai kuma amma an sallame shi daga asibiti muna mai addu'a ubangiji Allah ya sa kafara ne Allah ya bashi lafiya da shi da sauran marasa lafiya da waɗanda suke fama da damuwa mabambanta ubangiji Allah ya sauka mana gabaki daya zamu tashi a lamba hadisi na 355 ko malam yace annan nawas ibn sam'an al-ansari ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala an-nawas ibn sam'an ibn khalid sahabi ne kuma baban shi ma sahabi ne nawas ibn sam'an sahabi ne sannan sam'an ibn khalid radiyallahu anhu shi ma sahabi ne mutanen garin madina ne shine yake mana riwaya daga manzo alaihi salatu wassalam cewa yace daraba Allahu mathalan siratan mustaqima annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ya buga wa mutane misalin abinda ake nufi da tafarki madaidaici wato hanya mai kakkiya ta addini mai inganci wa ala janbatai sirati surani wannan hanya mai kakkiya a gefen ta guda biyu akwai wacce gabar ta dama da hagu akwai katanga akwai ganuwa guda biyu fihi ma abwabun mufattaha wannan ganuwa ko katanga da aka yi a cikin ta akwai kofofi budaddu wa alal abwabi suturun murkha amma wadannan kofofi ba a basa haka hangayau ba an abuda take ba a sa kyaure ba amma kuma an sa labule wanda yake murkhatun an sauke shi wa ala babis sirati da'in yaqulu a kofar wannan sirati ga wani mai kiraya yana kiran mutane yana cewa ayyuhan nasu dukhulu sirata jami'an wa la tata'awwaju ya ku mutane ku shiga wannan hanya mai kakkiya ga baki dayanku kar ku karkace wannan hanya mai kakkiya wata ke kuma mai sauki mai fadi wanda duk wanda ya bita ya tsira to take so ku bi wada'in ga kuma wani sankira yad'u min fawqis sirat shi kuma yana kan hanyar yana kiran mutane fa idha arada yaftahu shay'an min tilkal abwabi qala yana kira mutane cewa ku taho idan wani yayi nufin zai bude labule cikin labulayen kofofin nan da aka saki musu labule sai wannan ya ce masa wai haka la taftahu kai canka karka sake ka bude wannan kofa fa innaka in taftahu talijhu in ka sake ka bude to zaka shiga sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wassiratu ita wancan hanya mai kakkiya din al-islamu shine musulunci hanya ce mai kakkiya wanda take da katangu wanda take kowa na iya ganin ta ya gane ta mai saukin bi والاسلام والسوران والسوراني كتنغن نان غدا بيو دكي جيفن هانيار سوني حدود الله سوني ابوبوان دا سكي haramomin da Allah ya kiyakanci katangun da Allah ya saka shi yasa wajibi ne mutane su san iyakokin da Allah ya saka dan kada su tsallaka su har kuma Allah ya zargi mutanen da ba su san haka ba kamar da Allah ya faɗa game da mutanen ƙauye al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli su suka fi kowa dacewa su kasa sanin abin da Allah ya sauko ya saukar ga manzansa saboda ka waɗannan iyakoki su ne aka sa musulunci a tsakiyarsu su kuma aka katange shi da katangu guda biyu yace wal abwabu to mun ji cewa a cikin katangun akwai kofofi budaddu to me ma'anan waɗannan kofofi yace maharimullahi ta'ala kowace kofa tana shigar da wanda ya shige ta zuwa ga wani abu na saban Allah ne shi yasa wato aka sanya labule aka rufe aka ce kar aje kusa da wajen amma da ka je ba wuya ka fada in ka bude zaka iya fadawa karra'i yar'a haula al-hima yushe ku an yaqafi kamar mai kiwo da yake yin wato kiwon dabbobinsa kusa da iyakar danni zai iya fadawa ciki wadhalika da'i ala ra'asi sirat wanda kuma ke kiran mutane yana tsaye a kan wannan hanya shine kitabullahi azza wa jalla alqur'ani shine ke kiranka yana maka gaskiya kabita yana maka karkabo wanda abinda ba gaskiya ba wadda'i fawqa sirat wanda kuma ke tsaye akan siratin yana cewa mutane kar ku shiga wannan kofa kar ku shiga wancan shine wa'idullahi fi qalbil kulli muslimin abinda ke madan adan wa'azi a cikin zuciyar musulmi shine lokacin da zaka yi saban Allah idan kai musulmi ne zaka ji wata faduwar gaba ko wata razana ko wani tsoro ko wata karkarwa a zuciyarka ko dai Allah ya taimake ka ka fi karfin zuciyar ka fi karfin shedanin ka sai ka fasa aikata saban ko kuma Allah madaukakin sarki ya jarabce ka ka kasa fin karfin sha'awarka da hawan da hawa dinka sai ka auka ma wannan saban amma dai matakan mumini ne sai dinga jin wannan zafin a ransa a san da yake aikata zunubin da bayan ya aikata idan ga mutum yana aikata zunubi baya jin damuwa to zuciyar shi ta riga ta yi tsatsa ta lalace shine fadan Allah kalla barrana ala qulubi Allah ka tsare mu daga zafin zuciya yace to wannan shine wato wa'izun wa'idullahi fi qalbi kulli muslim wata tsoka ce a cikin zuciyar dan adam kamar wani alam ne wanda yake bugawa da zaran mutum ya je zai yi saban Allah Allah ya kyauta wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan da sunan ta Imam Tirmidhi da wasun su haka nan hakima ya rawaito shi hadisi ne sahihi isnadin shi kyakkyawa ne babul qasasi babul qasasi babun da ke bayani akan yin wa'azi shine al qasas wa'azi kala biyu ne akwai wa'azi ta hanyar wato ambaton alqur'ani da sunna duk abin da za a faɗa ce kaza halas ne ko kaza haram ne zai ambaci alqur'ani a ambaci sunna wannan shine asalin wa'azi kamar da Allah ya ce kul innama undhirukum bil wahyi kace musu ina muku wa'azi ne da wahyi da haka kuma da Allah ya saka mishi qur'ani ya ce litundhira bihi wa man balak dan kai wa'azi ga mutanen da ka rayu da su wa man balak da kuma wanda ya ishe su wanda ya iske su wa kadhalika ilaika qur'an al-arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha shi qur'ani asali da shi ake yin wa'azi duk abin da za a ga mutane na wa'azi na cikin al-qur'ani sawa'un umarni ne ko hani tsoratawa game da azaba ko bayanin ni'imar aljanna kira izuwa ga mutane su san Allah su yi tauhidi su guje wa shirka kira izuwa ga mutane su kalli abin da duniya take ciki su dau izina koya wa mutane ibada tun daga tsarki zuwa sallah har zuwa aikin haji har komai zaka same shi a cikin alqur'ani imma a dunkule imma a tafsilance idan baka same shi a dunkule a tafsilance ba sai kuma cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka bincika shi ma wahayi ne alwahyi din kala biyu ne akwai alwahyul munazzal almatlu shine alqur'an sannan akwai kuma alwahyul akhar shine hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'utul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani kuma an bani kwatankwacin sa wajen hikima wajen nagarta wajen karfin hujja to iri ɗaya ne tsakanin qur'ani da ainihin wato hadisi saboda haka ana yin wa'azi da alqur'ani ne asali sai kuma aka samu wani yanayi na mutane masu yin wa'azi da labarai suna yake cewa al-qissas wuraden sa ana ce mishi al-qas idan mutum yayi wa'azi bai kunya fada al-qur'ani da sunna sai ya tabada labarai to asali ba abin ki bane fil jumla yana zama abin ki ne in ya zama shine asalin madogaran mutum sannan kuma mutum baya tsayuwa akan labarai wanda suke ingantattu ko wanda suke da munasaba kawai yana kawo din labarin da yaga ya ga dama ne abinda ya sani abinda bai sani ba abinda ya sheda da wanda bai sheda ba da wanda yake gaskiya da wanda ba gaskiya ba yayi ta buga buga yana kawo labari wannan shi ake cewa alqasu da Hausa kawai kace mai wa'azin tarmi an suna da yawa sai a ce alqissas yan labari yan wa'azin tarmi to su ne zai mana magana akan hukuncin su a nan wajen Malam yace an Abdullahi ibn Amr anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace la yaqussu 'ala an-nasi illa amirun aw ma'murun aw murra'in yace la yaqussu 'ala an-nasi ba wanda yake tsayawa ya mutane wa'azi illa amirun sai shugaba shugaba saboda shi fa kowa sanin maslahar su shi Allah wakilta akan su shi za a tambaya game da addinin su da rayuwar su da fahimtar su da addini saboda haka shi akan sa dole ne ya tsayaye in ba zai iya ba aw ma'murun sai ya sa wani ya wakilce shi wato gwamna da sarki da alkali da sauran waɗanda suke masu shugabanci wajibi ne akan su tsaye akan shugabancin mutane a addini da rayuwa daga cikin shugabancin addini akwai koya mutane addinin idan mutum yana da uzuri ko aiki ya masa yawa a matsayin shi na shugaba ko jagora ko kuma aka waye gari kamar yadda ake a yanzu bai da asalin ilimin da ake bukata wanda hakan dama ba daidai bane tun asali to sai ya sa wani yayi a madadin sa ya kafa masu wa'azi ya ba su dama ya ba su ainihin wato abinda suke bukata na kayan aiki da kudade da cancanta su je su yi wa'azi a madadin shi aw mura'in ko mai riya wanda yake neman suna wanda yake neman a san ya sani wanda zai dauka wa kanshi abinda yafi karfin sa wanda ya nada kanshi a matsayin malami ba tare da hukuma ta nada shi ba ba tare da al'umma sun yarda da malantar shi ba hasali ma wani shi yake neman dan Allah a zo a saurare shi a tsaya a ji shi irin waɗannan na zamani ga sunan kowa malam sunan wata riga wani ma in ya rasa masallacin da zai sai ya shiga ɗakin matar shi ya kafa kyamarar sa kawai shikenan me yake sa aka zama malami yanzu kawai shine indai kana da waya ko take akwai data kuma kai charging battery kana da microphone kana da fitilla shikenan kawai ka zama malami ko a bakin garka ko a masallaci ko a gindin wata fulawa ko a kan titi ko a daji ko a ɗakin mataka indai kana da kuma jur'a kana da tsaurin ido to kawai ka zama malami haka yake rayuwa yanzu to wannan duka ba daidai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa ba wanda zai shugabanci mutane ya musu wa'azi sai wanda yake shugaba ne a lokacin shi shine shugaba sai kuma waɗanda ya nada komandojin yaki da sauran shugabannin tawagogi da suna yin wannan aikin sai kuma wanda ainihin wato aka wakilta shi a madadin haka wannan hadisi daga Abdullahi ibn Amr as kenan yana cikin sunan Ibn Majah da muqaddima ta sunan Ad-Darimi wa an Auf ibn Malik qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaqussu illa amirun aw ma'murun aw mukhtalun nabi sallallahu alaihi wasallam yace babu mai shiga harkar wa'azi sai wanda yake amirun shugaba aw ma'murun ko wanda shugaba ya bashi lasisin ya je wa'azi aw mukhtalun mukhtal shine wato wanda yake mai alfahari mai girman kai wanda ya nada kanshi shi yake ce mukhtal ay allazi nasaba zalikan bi nafsihi wanda ya tsaurawa kanshi alhakin ya ga ya zama mai wa'azi min gairi an ya amurahul amiru ba tare da umarnin shugaba ba talaban li shuhrati war ri'asati wa fakhran wabtika wa takabbura saboda neman shugabanci da neman shahara da kuma girman kai da neman alfahari abinda yake nema kawai shi ma a ce malami a yi lissafi da shi a bashi alfarma da ake ba malamai saboda haka sai zai kafa kanshi a matsayin mai karantarwa ba tare da an bashi wato cancanta cewa bai karanta ba waɗannan duka abubuwa ne marasa kyau wanda sun yada a zamanin mu ya kamata asali shugaba ya zama shi ke yin wa'azi wa mutane idan ayyuka suka mai yawa yana da uzurori bayi da lokaci sai ya nada wasu yayi committee ko a kafa hukuma wacce za ta dinga yin wa'azi, ko tantance masu wa'azi, ko ta bada lasisin masu wa'azi, ko kuma ta jalin zamun waɗanda ba su tantance shi wa'azi ba. Za ka duk wani aiki da za ka ga wato aiki ne da ya shafi rayuwar mutane, ko ya shafi lafiyarsu, yana da regulation. Injiniya suna da regulation, nan ba za ka je ka mutane gini haka kawai ba. Haka likitocin mutane, haka na dabbobi, haka nurses, haka education, haka duk wani harka da aka damu da ita. To abin da ya shafi zukatan mutane da lahirarsu, kaga yafi komai cancanta a damu da shi. Yafi komai cancanta a damu da shi ya zama yana da hukuma shi ma wata ke aikin regulation na tabbatar da cewa duk wanda zai zo ya magana a cikin mutane to ya cancanta ta fuskar ilimi da hankalinsa, kuma zai faɗa abin da ya dace ya faɗa a inda ya dace ya faɗa, ya zama akwai regulation game da wannan. A ƙasashenmu ne babu. Wataƙila kuma kamar yadda wasu malamai suke gani a ƙasashenmu ɗin, haka shi ne a khaffu dararaini. Haka wasu malamai suke gani cewa don an yi za a yi abusing ɗin abin kamar yadda aka saba a wasu abubuwa. Amma dai ƙa'ida shi ne ya zama shugaba ne zai yi. Idan ba zai iya ba, to ya sa wasu su yi wanda suka cancanta. Amma duk wanda zai zo ya naɗa kanshi malanta irin wanda ake a zamanin nan, to ba daidai ba ne. Za ka ga ai a ƙa'idar gwamnati ba za ka buɗe makaranta ko asibiti ko gidan biredi ko gidan yin fiya wata, ko ka buɗe FM na rediyo, ko ka buɗe duk wani abu da zai zama wato kana yin wani service wanda yake masu suna consuming din service ɗinka. Abinci ne, ko tunani, ko ilimi, ko sutura, ko duk wani abu da za ka yi, dole yana buƙatar sai ka je ka yi rijista da hukumomin da suka cancanta, wanda suke da mandate a hukumance na su ba da rijista. Su ko ba su baka rijista ba sai ka cika sharuɗa, sannan za a baka lamba na NAFDAC in abinci kake yi, ko lamba na Sanar da Kasha Nigeria, ko a baka accreditation na ka buɗe jami'a ko babban makaranta ko ƙarama ko primary da nursery, sai ƴan health sun zo, sai ƴan education sun zo, ko ina ka yake, sai da regulation. So da a san me kake yi, kuma abin da kake ka cancanta ka yi. Amma kaga karantawa musulunci babu haka. Kowa ya ga dama sai ya buɗe hadda, ya buɗe islamiyya, ya buɗe makaranta, ya buɗe karatun masallaci, ya buɗe karatun matan aure, ya buɗe na dattawa, ya yi form, ya sa kuɗi, ya sa uniform, shikenan kawai. Kuma duk mutane a siwar kawo mishi ƴaƴa, da haka aka kawo ƙalaƙatu, aka kawo tsatsine, aka kawo shi'a, aka kawo Boko Haram, aka kawo ɗariƙun tijjaniya, ga su nan kowane kwashe-kwashe da haka aka kawo su. Wai saboda ta gwamnati ce ta yi baruwanta da addinin mutane. Sai abu ya rikice kuma zo ta shiga dole. Ta zo kuma tana abin nan wato damage control bayan abu ya lalace. Ji ba dai irin abin da Mamadu Yusuf ya kawo har yau ba a tsira daga bala'in ba. Ji ba abin da Zazzake ya kawo har yau ana cikin wannan bala'i. So da haka za ƙasashen da suka san mutuncin al'ummarsu, suka san darajar wato imanin mutane, ba sa wasa da wannan. Kalli ƙasar Saudi Arabia. Kai hatta ƙasashen da ma suke kan wani tafarki mara kyau, wannan tafarkin sun tsare shi. Yanzu kuwa a ƙasar Masar da suke bin ra'ayi na secularism, wato na kowa na da ƴanci, amma ba ka da ƴancin kai wa'azi sai an yarda. Ba ka da ƴanci. Kai a Masar ba ka da ƴancin ma ka shigo masallacin da ba mu na angonku ba, kawai ka kama sallah. Sai an tambaya me ya kawo ka nan. Kawai misali yanzu a nan masallacinmu din nan ba masallacin anguwa ba ne, kowa an san wanda suke sallah a wajen. To a cikinmu da muke sallah akwai SSS, akwai munafukai masu kai ga wata rahoto. Wani ma halali imaminku da kuke gani ya fi kowa zafin addini ko ladan, to halali SSS ne ba ku sani. Kuma yana nan kullum yana kallon fuskokin masu sallah masallaci. Randa wani bako ya zo ya sallah ɗaya, biyu, ta uku, ba za a ba da rahoto akan cewa to an ga wata bako fuska ba a san kowa ya ba. Kuma za a dinga bin shi ana ganin daga yana yake fitowa. A Saudi Arabia ba kai sai yanzu ka je ko a cikin tawaga alhazai ƴan uwanka ko ƴan uwara ka miƙe, ko a cikin mota ne kawai ka kama wa'azi ba, ba ka isa ba. Yanzu nan za a yi ramda kai cewa ya sa ka. Wai ba ka izini, ko ka zo ka ce za ka yi sallah, ka za ka yi limanci, waye sa ka? Dole sai wanda gwamnati ta bashi tasrih, ta bashi lasisin yin wannan aikin. Da ka ga sun iya kiyaye addininsu daga irin wannan hayaniyar da mu ake. Wannan hayaniyar da mu ake da sunan addini, wala ko a nan Nijar ba a yin ta. A dai dinga bugu juna, wannan ya faɗa wancan, ya mayar wancan, ya mayar ma wancan, wancan ya mayar ma wanda ya mayar ma wancan. Ai ta hayaniya kowane sati, kowane wata da nashi. Ramadana in ya zo da nashi, sallah ta zo da nata, sanyi ya shigo da nashi, zufa, damuna, an yi kaza ba, a yi kaza ba. Yanzu misali yau ba muna bakwai ga wata ba? Bakwai ga watan mai sunan shi? Juma'ar Ula ko tunda ba watan azumi bane ba wanda yake da rigima akan ya cewa wannan kwana watan shine kwana watan ran da ya tsaya ma wani bai sani ba amma Ramadan ne bai san yin rigima akan tsayawar shi akan karewar shi sallah za a yi ko ba za a yi ba in da fado Juma'a sai an yi rigima idan Arfa ta fado Asabar sai an yi rigima kullun rigimin kullun a cikin su muke saboda ba mu da alƙibla daya ta addinin an riga an gama rikitawa gwamnati kuma ta ce ba ruwanta to wannan hali ne na a tausaya ma wannan al'umma ta Najeriya musulmin Najeriya muna cikin halin dimuwa abun a tausaya mana tun malamai ne suke yin sabani har jahilai su suna sabani jahilai ma sun shiga sabanin Allah ya kyauta saboda haka jama'a wa'azi na da kanka ka fara wa'azi ba daidai bane musamman a inda babu wata bukata zuwa ga abin da zaka faɗa babu wani abu sabo da zaka faɗa sai dai ka kawo mutane rigima kawai da rikici malanta kawai kake so musamman kuma idan akwai malamai da suka girme ka a ilimi da shekaru suka goge suna karantarwa a inda kake rayuwa to babu bukata ka ce kai ma sai ka karanta sai ka bari har lokaci yayi mu kaga yanzu kowa wani ma da ya yi 30 zai saba da malaminsa zai buɗe shi islamiyya sai ya jawo wasu mahaukata ƴan uwan shi sai su buɗe islamiyya su buɗe hadda ya ja mutum 6 mutum 7 shikenan sun yi malamin tawaye sun buɗe wata sabuwa su sa mata suna su sa mata hidima su ma bayan kwana 2 su sake rigima su ƙara warewa inda ka san ƴan siyasa kuma duka akan me ake warewa akan duniya akan muƙani akan kuɗi baya wuce haka din ka ji an yi rigima wani masallaci to ana yi ne saboda kuɗi yanzu nan masallaci mutum da babu ku kwandala ka taba za a yi rigima akan limanci amma masallatai nawa ka ji an yi rigima wani har a je kotu saboda waye zai yi liman waye zai yi ladan saboda akwai wani abu da ke dawowa na return a masallacin to ba za a zauna lafiya ba amma idan babu ko kwandala a ciki sai an dinga neman wa zai yi ma a rasa wanda aka saka kowa ya tafi shi ya je neman abinci sai a zo azhar la'asar musamman a unguwannin mu irin na yan boko kowa ya tafi ofis a rasa wanda zai limanci amma idan masallaci ana samun kuɗi a cikin shi yana ƙarshen wata hukuma ko na wata ma'aikata ne ka zo ga yadda ake gaba a zaɓi limamu je ka Abuja ka gani ko wurare irin masu kuɗaɗe na irin NNPC irin barikin soja irin kaza wurare da akwai fawa a wajen akwai muƙami akwai kuɗi ka ga yadda ake Allah ya kyauta malam yace babul hikmati dalatul mu'min babun da ke bayani akan cewa hikima kayan mumini ne ya bata wato ilimi kamar mutum ne ya barar da kudinsa ko ya zubar da kudinsa da zaran ka ga kayanka zaka sa hannu ka dauka babu ruwanka da jiran sai an ce maka dauki ko kuma wani ya nuna maka inda zaka dauka malam yace annabi Abdurrahman al-Hubali قال ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك يتباب وتكوتا ما في الكيري لذاك يما دون وانكا هي دا كلمة إلمي لذاك قوية مسا باب أبن دي كيب فلا لك قوية متين إلمي إنكا يا كامش كوتا سيب لك إمي كيتوا ما لمي أتكي ما لمي أقوي ما سحالين كوتا أقوم مروتا بيه هلين كوتا ما لمي shine malamin da bai da rowa karantawa bai da nauyin jiki wajen karantawa to wannan kaman mutum ne mai arziki da yake da kyauta wanda da an mai tambaya zai amsa an buƙaci karantar zai karantar an buƙaci wa'azi zai wa to wannan kamar mutum ne mai arziki wanda yake da kyauta wanda duk sanda aka ce wana kawo taimako kawo sadaka kawo kyauta za a sada zumunta to sai ya bayar malami marowaci kuma fa wanda yake bayi da kamar yadda mutum marowaci shine wanda ya tara ya hana to haka malami wanda ya tara karatu amma baya koya wa kowa dan an ce ya karantar zai bada uzuri zai ki ya alƙawari ya ki cikawa ya sa darasi ba zai yi ba duk ayi da shi Allah annabi ya ki to wannan kamar marowacin mai kuɗi ne haka nan kuma yake cewa shi mun kai yake cewa babu kuma alherin da ya kai mutane su baka dama su buɗe zukatansu su ce zo ka faɗa mana saƙon Allah yace to waɗannan kuma babu wanda suka maka alkhairi kamar su kamar yadda duk wanda ya koya ya nuna maka abin da zaka yi da kuɗinka ka samu aljanna to ba wanda ya maka alheri kamar sa wanda zai roke ka sadaka din nan ko ya baka shawara cewa ya kamata a yi mawana kaza ko ya kamata a gina masallaci a wuri kaza alhaji ya kamata a taimaki marayu alhaji ga wani aikin taimakon addini ka sa kuɗinka to ba wanda ya kaunace ka kamar wanda ya maka wannan haka ba wanda ya kaunace ka kamar wanda ya ce wani zo karantar da abu kaza da ka iya na musulunci. Saboda wannan ilimi wato hikima ce alheri ne kuma wanda ya mallake shi shine mumini. Da zaran ya samu to ya samu kayan sa. Wannan athari tabbatacce ne yana cikin wato wancan abu da muka ambata muqaddima ta sunan Darimi. Wa an Abi Hurairah taqal qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-hikmatu al-kalimatu al-hikmatu dalatul mu'min. Kalma ta ilimi abin neman mumini ne. Fa haifu wajadaha duk inda ya same ta fa huwa ahqqu biha, shi yafi cancanta da ya dauka. Malam yace dha'ifun jiddan, wannan hadisi ne mai rauni kwarai. Wannan hadisi ya shahara baki mutane. Al-hikmatu dalatul mu'min aynama akhadaha wajadaha akhadaha, ya shahara na san kowa ya taba jin shi nan gurgudu. To amma dai hadisi ne mai rauni rauni kuma mai yawa. Asalin sa al-Imam al-Baihaqi shine ya ruwaito shi da Tabarani da Tirmidhi da Ibn Majah da ruwaito shi. Idan ka koma littafin Mulla Aliyun al-Qari mai suna al-Asrarul Marfu'a fil Akhbaril Mawdu'a, ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni. Haka Sheikh al-Albani Muhammad Nasiruddin al-Tafan shi daban-daban silsilar da'ifa da da'iful Jami'u Saghir da makamantan shi. Ya zo a wannan lafazi a cikin wato Musnad al-Firdaus na Ad-Dailami da cewa dalatul mu'min al-ilm, abin neman mumini ilimi ne. Kullama qayyada hadithan talaba ilayhi akhara, duk sanda ya kofe wani hadisi sai ya nemi wani. Wannan shi ma mai rauni ne kwarai, ka iya cewa ma na ƙarya ne. A takaice dai wannan hadisi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma ma'anar shi ma'ana ce mai kyau, cewa ilimi abin neman mumini ne kwatankwacin mutumin da wani abu nashi ya bata. Kaga zai kama neman shi wurjanjan a ce kudinka ko wayarka ko yarka ta bata, ai ba zama ko, zaka shiga neman shi gurjan da din da ka same shi kuma zaka dauka hakkin ka ne, kuma zaka ji wani dadi a ranka, ka godewa Allah da yasa kaga wannan abu da ya bace. To kuma kai kamata mu zama muna yi wajen neman ilimi, mu dinga neman shi kamar wani abu ne namu ya bata muke newa. Kamar yadda inda za a ce yanzu wani ya yadda waya sa masallacin nan, ka zo ka ga tashi hankali ya dinga urjanjan kenan, ana ta mai jaje ana ta bugawa, ina za a ganta, ina aka sa a kashin kare sai an nemo ta ko. To haka ya kamata mu zama muna da wannan zage damtse wajen neman ilimi na addinin musulunci, duk inda muka ganshi kuma mu karba mu gode wa Allah. Malam ya sake cewa babu majalisul ilm, babun dake bayani akan falalar majalisin ilimi. Aka ce majalisi da Hausa ya bambanta da majalisa. Majalisa wurin fira kenan, majalisa irin wannan da ake a wurin mai tebur, a wurin mai shayi, akan wata kwana, a kofar shagon wani tela, a wurin wani mai sai da itace, majalisa kenan. Majalisa wannan tamu ta Hausa, wanda wurin gulma ne, wurin musu ne, wurin cin zarafin mutane, wurin sawa matan mutane masu wucewa ido wata ta kusa sarda kafarta da ta wuce a ce wannan wai wancan a shawaran ta mutane ina ganin ta a ungon nan ko ta ya aka yi ne kam, wannan ba mata wani bace kuwa, kai gaskiya wani fa yana jin jiki, kaga ya wuce ko ganin bai ba illa yana jin zamanin nan ko sallama bai iya mana ba. Ana ta abin nan Annabi ya hana zama akan bakin hanya sai wanda zai kiyaye haƙƙin hanya. Umarni da kyakkyawa, hani daga barin mummuna, da nisanta daga cutar da musulmai, da kuma wato sauran abubuwa na alkhairi. To wannan ita ake cewa majalisa. Amma in aka ce majalisi, in yan dariƙa ne suna nufin wurin kiɗa kenan, wurin kiɗa na maulidi ko na wani abu makamanta, kai ka ce an yi majalisi. Amma a karatu an ce majalisi to shine wurin karatu, sawa'un zauren wani dattijan malami ne, masallaci ne, ko wani aji ne, ko ina, shi ake cewa majalisi. To me falalar zama a majalisin ilimi? An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, sayyidina Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatadhakaruna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa adhallathumul malaikatu bi ajnihatiha hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa man salaka tariqan yabtagi bihi al-ilma sahalallahu lahu sahalallahu tariqahu ibn al-janna wa man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Yace majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, ba za a taba samun wasu mutane su hadu a cikin wani daki cikin dakunan Allah masallaci kenan an fadi masallaci ne saboda galibi shine wurin da al'adance ake haduwa ai darasi yafi falala yafi rashin takura yanzu wannan karatun da muke yi muke haduwa kullum a masallaci duk mako mu yi shekara da shekaru ba mu taba takurawa kowa ba dan ba gidan kowa bane gidan Allah ne amma ka kadara inda wa gidan wani ne a cikin mu ne muke wannan karatun cewa ne idan Allah zamu dinga zuwa falon kamar wannan karatun idan shi bai takura bai yaran shi zai takura idan shi bai magana wata nama ta ce gaskiya mu ana takura mana eh sai ka ce dole nan kawai za a zo sannan mu za mu takura saboda wata kida ba za mu ji natsuwa haka mu saki jiki cewa ba ma shiga cikin hakkin kowa ba to zaka zaga masallaci shine asali wurin karatu amma babu laifin an samu wani wuri wanda ba masallaci ba kaman gidan nan aji a zamanance ko wata tsangaya ko zaure ko makamancin haka saboda ku koda ba masallaci bane za su yi samu wannan falalar ya tazakaruna kitaballahi suna ambato cikin littafin Allah wato ana karatun alqur'ani ana tafsiri ana hadisi ana fitar da hukunce-hukunce ana bayani akan ilmomin addini da yana cikin tazakaruna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahu suna tattaunawa a cikin akan alqur'ani da sunna wato ya zamana malami ya fada masu tambaya su fada mai jan baki ya ja ko kuma duka daliban ilimi ne ko malamai a tattauna a ilmance irin da yake yin seminar ko symposium ko conference ko meeting na addini ko makamancin haka duk waɗannan harkokin a cikin wata riwaya Ibn Abbas ya ƙara da cewa wa kanu abdiyafallahi suna matsayin bakin Allah a cikin gidansa ma damu fiha matukar wannan abin suke ba su karkace daga karanta littafin Allah da bayanin ma'anoninsa da kokarin fahimtarsa ba ba su kauce suka koma wani zalunci ko ƙarya ko cin amana ko gulmar mutane ko sharholiya irin waccan da muka faɗa kawai a koma labarai kawai yake malami kawai ya zauna ya ta cewa an bugo min waya ran nan ma na gani a Facebook ana gani a Twitter an turo min ta waya ta wata mata ta bugo min waya ta ce mijinta kaza kishiyarta kaza makwabciyarta kaza dinon nan labaran da majahil suke kiran malamai suna ga yau wani malamin ya je ya saka shi a cikin wani tasku ha zo ana cewa sai ya tuba ko sai ya rubuta apology ko a kai shi ƙara duk me kai ga malaman sauka daga asalin gwadaban ilimi saka ma gwadaban abinda masu saurare jahilai suke so to jahilai sun fi son wannan abu yafi yin trending yafi baza gari sai aka samu wasu malamai kawai saboda neman suna ko rashin sanin asalin yaya wa'azi yake ko kuma saboda dama can ba malamai bane bi ma'anar kalima a kawai yan opportunity ne saboda suna da jur'a sun yi surutu suka zama malamai amma asali abin da yake ce ma substance na ilimi babu shi saboda haka idan mutum ya zauna babu abin da zai fara wani ko malami ne amma ya wuni yana noma ko kiwo ko yana sana'arsa ko kuma ya wuni ma yana kallon TV shi da matarsa ko ya wuni a majalisa da muka ce ana yin magariba kuma ya zo ya dauko littafi da za ka gane haka littafin da ya dauko na cikin kanta masallaci ne bulugul maram din shi kwarar da salihin bai zo da shi daga gida ba saboda haka babu update akan me zai karantar in ya dauko kuma sai ya ce waye na kwana ne saboda haka da ya fara jan bakin da fassarawan bai san me ya kamata ya fada ba dan babu lesson plan da ga abin da zai fada next abu da ake ce yanzu ba ga national me ake ce mishi yayi collapsing ba to kawai daga nan sai ya fara taliki abin ya dace da shi ko bai dace ba shikenan wance kaza ai tayi kaza wane kaza ai bai yi kaza ba wane ya mutu wane ya dawo shikenan abin da zai aka haye cinye muku awa guda mu kuma da yake mu kuma jahilai mu ba mu san kimar lokacin mu ba sai mu ci gaba da sauraron wannan abin muna ta shewa muna kabbara kuma da an tashi shi za a yayyada shi za a daddatsa a sa a status a sa a Telegram da Instagram da waye da waye da mun san abin da muke tashi za mu tafi mu kawai wallahi da musa abinda muke za ba ta kama lokaci yarin wannan fadannan malamin ba zaka yi zama a gamayar wannan malamin shekara 20 baka iya komai ba ba abinda ka iya na sunan ilimi ko ka fahimci addini ko ka gane abinda rayuwarka take ciki ta ga bata hanka lokaci kake mun taba karantawa anan za ku tuna ta ba ku labarin wasu malamai da suka taho tun daga Andalus suka zo Madina suka ce sun ga abin mamaki da wani tashi zai irin wannan wa'azin kawai duk sai manyan mutane suka fice a gunsu yara kuma suka ringa diban dutse suna mishi ihu suna jifa shi sai da ya ba wajen sai suka sake zuwa ga Imam Malik suka ce ran ka ga ta malam mun ga abin mamaki a garin ku to mamakin da yafi ba su wancan mamaki shine Imam Malik ya ce wannan abin ai daidai ne ce ya abin da ake kira da ma a nan garin ku ba ma san marasa hankali su suna mana wa'azi na rashin hankali sai abu sai wani ba su mamaki bai da abin da suka gani a can saboda haka mutane suke irin wannan bata lokacin ko a zo hudubar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka bada labari hudubarsa ta juma'a kullun labarin lahira kabari da azabarsa da ni'imarsa aljanna wuta sirai fitar rai waɗannan abubuwan da mu ba ma san ji yanzu shi annabi akan sai yake huduba haka duk sabai suka bada labari kullun yazo shi zake yin ta kanta zo ta qaf me ke cikin ta labarin lahira amma mu yanzu ya ha gani yake wai abinda yake yi da huduba shine wai trending topic na sati wai shi ya kamata kai magana akai duk wanda ko baya magana akan wannan to bai iya huduba ba duk wannan yazo hudubar sa zai kokari ga cewa ya kwatanta abinda yazo a sunna na labari abin da ya shafi addini tauhidi lahira mutuwa cikawa da imani yo mutane wasiya da jin tsoron Allah to sai a ga wannan ai shi bai yi huduba ba ana so ne kullun magana sojoji sun yi kaza yan sanda sun yi kaza bandit sun yi kaza yan siyasa sun yi kaza sarki wani yayi kaza an yi gobara a wuri kaza an yi kaza waɗannan labaran yau da gobe ina abin da ake a shirin current affairs da haka malamai sun zame daga malanta sun zama expert da ake cewa sun zama masu sharhin al'amuran yau da kullum kuma wasu ma akan jahilci ba su abin da suke faɗa ba saboda haka suna magana ƴan duniya na musu dariya inda har za ka yi wannan din to sai ka shirya mishi Allah ya zika mal albani namu in yazo yin magana akan wannan duniya ba kai sa ga wallan shi ba wallahi sha'abi wata rana ana irin wannan hudubar yana cikin sanan Abdurraqi Sanani ana cikin irin wannan hudubar ta labarin da na yanzu wani sarkin Banu Umayya yana yi kawai yana kusa da abokin shi ko sai ya ci gaba da mai fira sai wani ta ba alaga ta malam liman na hudubar kana fira sai ya ce inna lamnu umar annan suta li haza ai mu ba a umurce mu mu saurari irin wannan ba da aka ce idan ni lissati mun zuwa ati fasau ila zikrillahi wa zarul bai bai aka ce ila zikrillahi wa zarul bai ba ce ila zikiri ahwalil yawm ba idan malami ba ambatan Allah yake a huduba sa ba ko kai sutu kana da juma'a ba komai wannan shine gaskiya in ka ga ya fara wannan labarin kana son ka buga waya zaka yi buga wayar ka idan kana da wani chatin zaka iya yi in ka da wani uzuri zaka iya idan yanzu ba huduba yake ba kaz malami ya fara zage zage ya fara wani sharhi akan abin da bai sani ba akan abin da ya shafi siyasa da gwamnati ya zame to wallahi tallahi zaka yi magana ba komai ko kai magana fatawa ce daga tabi'i kan manta fa mala'iku sa nan sa saurare fa jama'a kana bata musu lokaci su ma kenan mala'iku sun bar register su sun zo saurara kai ka zo kafar wani zance na banza da wofi kuma wai mutane suna ganin wai wannan wai da gaske shine huduba ka duba ga jama'a yadda muka zane daga abin da yake shine addini kuma har muna ganin namu wai shine daidai saboda idan aka zo aka zauna majalisin karatu abin da ake so shine ya tadhakaruna kitaballahi wai ta darasunahu bainahum a ja qur'ani a ja hadisi a ambaci fassarar malamai ya suka fassara a mutane bayanin tauhidi da ibada da mu'amala da lahira da hisabi da makoma da haƙoƙin da ke tsakankanin su da haƙoƙin Allah a saita musu rayuwarsu a saita musu addininsu a bisa hasken shari'a in ta kama za a yi wani bayani da ya shafi abin da shafi duniya ba a hana ba amma ka yi shi akan ilimi shi ma a bisa hasken addini duk bayanin da za'a kan siyasa akan tattali akan tsaro akan zamantakewa akan haraji akwai mahangar addini game da wannan bayanin sai ka dauko mahangar addini ka bayani akan ta ba wai mahangar ƴan duniya ba kai ya zama da kai malami ne karantarwa da wani expert na ƙarya mai bayani a radio ko a social media ba bambanci abin da kuke bara ne bambancin ka da shi kenan surutun da yake yi kai ma shi kake shi sa zaka yana da sauki a ce ƙarya malam wani yake ba gaskiya yake faɗa ba bai san abin da yake yi ba dan jami'a ne amma inda qur'ani da hadisi kake jawo ne sai maka wannan tuhuma in yi maka wannan tuhuma sai ya rida amma saboda irin maganar da kake yi irin ta ƴan adawa ce irin ta ƴan siyasa ce irin ta ƴan yarfa ne irin ta ƴan me yake ce musu sojojin baka irin ta kake kai ma ka zama irin wannan saboda ka ya kamata masu wa'azi da malamai su dawo cikin hayyacin su jama'a wannan abin kullum malaman mu suna faɗa mana amma galibin mutane ba sa son ji musamman saboda mu audience muna son wannan hayaniyar da shiriritar da rashin sanin ciwon kan za ga malami ya zauna yayi karatu mai nagarta na awa guda sai ga kwata-kwata wanda za su saurare shi ko za su bibiya abin ba zuciya in an yawa akai 1000 amma malamin da ya yi irin waccan hayaniyar sai akai mutum 20,000 ana bin sawunsa banda ɗan reposting da ɗan retweeting da ɗan status da ɗan waye kowa yanki abin da ranshi yake so ya sa inda ya ga dama kai wallahi jama'a hafta mal albani namu Allah ya gafarta mushi da mutane yanzu suke ko goriyan jin karatunsa za ga masu bin sun fi damuwa da maganganun da ya yi akan rayuwa da maganganun da ya yi akan matsaloli ba su ga damuwa da asalin zubdar katin da ya karanta ba wanda mu kuma da shi ne yayi mu muka zama yadda muke waɗannan maganganun bujirwa suke abin damuwa san da yake raiki kanta da katin mutane ba su ma damu ba amma yanzu kuma su ne za su gada maka cewa su ma fi ka sanin shi kamar yadda wani malami ne yake faɗa amma jana'izar wani malami ya rasu da amma za a yi jana'izarsa mutane sun tare taro mai yawa sai ya ce abin takaici me yasa san da yake karantawa ba ku taro kun ji karatunsa ba sai yanzu da ya mutu kuka damu da jana'izarsa mutane malami yana karantawa ba su damu da su ji karatun da yake yi ba amma ya mutu sun taru a jana'iza me amfani me zai muku to ina wa kaina nasiha da sauran ire-ire na masu wa'azi da karantawa cewa mu koma cikin tattaunawa mu wannan abin da Allah ya ce qul innama unzirukum bil wahyi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ina muku wa'azi ne da abin da Allah ya saukar to da shi ake wa'azi kawai shine asali game da wa'azi amma wannan hayaniyar da shiga cikin kwaramniyar yau da gobe da malamai suke ganin ma kaman domain din su ne da gaske har ai ta jayayya da su wasu su dinga cewa bai kamata malamai su tsoma baki abu kaza ba su kuma su ce ai ba wanda ya sama ya tsoma sai malami ba ka yi wannan rigima ba wallahi tallahi saboda malaman sun zame daga asalin aikin su ne idan malami yana da aikin yi a cikin malanta kafin ya gama abin da zai kantar ma lokaci ya kure kamar ya ga wannan surutun wallahi wallahi tallahi aya biyu ko uku da zaka tafsirin sa awa daya indai ka musu karatu yadda ya kamata zuwa aya biyar zuwa aya goma wallahi ba za ka iya juya karatun da kai awa daya ba ta yi ba to ina ruwanka da wani maganan wani abu da yake faruwa a wata jam'iyya ko ta siyasa ko ta masarauta ina ruwanka da shi to shirin ka kawo kan wannan sai gabar waɗansu 'yan siyasa su ta yin wannan din kai kuma kai abin da ba za su iya ba kai kana da abin da ba za su iya ba ka ki ka je ka shiga wanda suka iya kuma kai baka iya nasu ba me yasa baka iya ba saboda baka san makicin siyasa ba ko ba za ka iya yin ƙarya da ashariya irin ta 'yan siyasa ba ba za ka iya yin yarfa irin yadda suke yi ba sai dai ka yi rara gefe ala harfin kuma duk da haka a zo a yi ta aibata ka yanzu yadda ake aibata malaman mu da yawa kai wannan abin da Allah ya kyauta yace illa azalatul malaika bi ajnihatiha idan mutane suna yin haka mala'iku za su zo su lullube su da fukafukansu mun ji hadisi irin wannan marfu'i nan kuma ya zo ne lafazi ne wanda yake mauqufi amma dai yana da hukuncin marfu'i din shi ma hatta yahudu fi hadithin ghairi mala'iku ba za su gushe ba suna yi musu wannan alfarma har sai sun shiga cikin wani zance daban wanda ba wannan din ba wancan lafazin da muka ishara yana cikin littafin akhlaqu hamalatul qur'an na al-ajuri da musannaf na ibnu abi shayba da kitabud du'a na ibnu fudail sune suka zo da wannan lafazin da azurul kabir na imamul bayhaqi sune suka zo da karin cewa wa kanu adiyafallahi ma damu fiha wannan lafazin kuma hatta yaqudu fi hadisin ghairihi wa man salaka tariqan yabtagi bihi al-ilma duk wanda ya bi tafarkin neman ilimi sahalallahu lahu tariqahu min al-janna to Allah zai bashi saukin hanyar samun al-janna me yasa saboda zai koyi abin da zai sauka mishi samun aljanna zai koyi tauhidi ya koyi nagarta ya koyi addini sai ya samu saukin yin abubuwan da za su kai shi aljanna wa man abta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin sa ya jinkirtar da shi bai yi aikin a zo a gani ranar alkiyama to dangantaka sa ba ta mishi amfani ba cewa shi dan wane ne ko sharu ne shi ko jikan annabi ne ko dan malam wane ne kai ko anan duniya ma inda za a bi ka'ida ba zai mishi wani amfani ba nasaba tana amfani ne idan kai abin kirki sai a ce ka zama wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatuhum mun karanta a baya cewa idan mutane suka bi suka yi imani suka bi sawun iyayensu koda aikin su bai kai irin na iyayen ba to sai ai musu alfarma a sare da su ga iyayen asali da za a ce sun je lahira ba za su kai matsayin da iyayen suke ba saboda iyayen sun yi aiki mai kyau su ma sun yi mai kyau amma bai kai matsayin na iyayen ba to amma sai a ƙara musu da alfarma cewa to ku je kusa da iyayenku amma idan ba su yi aikin ba gaba ɗaya baki ɗaya ba ya zama irin dan gidan annabi Nuhu innahu laysa min ahlika sun zama bayan su ba kuma kin saboda haka mutane su ne tukiya da dangantaka mu ne ƴaƴan wane ko ƴaƴan malam wane ko almajiran malam wane ko ƴan gari kaza ko kabila kaza ko jinsi kaza abinda zaka tsaya kai shine kai aikin da zai saka tsira dangantaka ba ta kai ka ko ina ba fa idza nufika fi suri Allah yace fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalu yawma fil bar min akhi ummihi wa abi dangantaka ba ta da amfani a lahira to haka ababan ilimi dangantaka ba ta bada ilimi sai kan tsaya an koya wanda ya tsaya ya koya shi yake samu ba wai dan babanka ko zuriyar gidanku ko kabilar garinku tana da jinsi iri kaza ba wannan hadisi mauqufi ne wato zance ne daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma amma yana da hukuncin marfu'i saboda irin magana ce wacce ba a fadin ta kawai da ra'ayi al-Imam Darimi ya ruwaito ta hakanan al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman isnadin ta kuma sahihi ne malai sake cewa babu muzakaratul ilmi was-su'alu anhu babin da ke bayani akan muzakara wato maimaita ilimi yin revision in kana da karatu kana da hadda ta Qur'ani ko ta hadisi ko ta wani ilimi kana so ya zauna sai ka ci gaba da maimaita shi sai ka ci gaba da nanatawa sai ka nace ka sa kulafuci sannan zaka samu ilimin kai tabbata ana bi sai al-Khudri kala Abu Sayyid yake cewa tadhakkarul haditha fa innal haditha yuhayyidul haditha ku dinga zama kuna muzakara hadisi saboda wani hadisin shi yake motsa wani dan an tuna maka kai ma sai ka tuna ma wani an tuna maka sai ka tuna ma wani wannan isnadi ne sahihi shi ma وعن الأعمش قال كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك أكون مالم يتكين تابعي مالم سوء أعمش نمي سنة إسماعيل بن رجاء أبو إساق الكوفي هذا حديث يتكين الكتب الستة إمبان دا سيو البخاري وتو دا مسلم دا الأربع سلطة حديث سنسا ريكا سنشي إلنجي يقوي حديثي سكا تكا ميقو قلوا سيبو الكتاب شيني كمس أنغايا مكرن تألو sai bu sai tara yara yace ku saurara sai ta karanta musu hadisan yana haka ne dan ya ji karfin haddar shi wato kamar inda an ba yaro debate din nan zai yi a cikin gida dai hana ku bacci to haka yake shi wa babu lafi a irin wannan muzakara wani ya saurara maka ko da baya gane me yake al-Imam Zuhri kamar yadda yake cikin tafin Khatibul Baghdadi a Jami'u al-Jami'u li Akhlaqir Rawi Imam Zuhri ya kasance idan yaje koyo hadisi ya dawo a wurin su Urwatu dan Zubair yana da wata baiwarsa da take mai aiki a gida in ya dawo tayi bacci ma sai je sai ya tashi tace tashi kiji haddasani fulanun an fulan kala kala kaza 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 in yayi tace 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 ranka dai ni mali wali hadal hadis ina ba dan da wannan rike ce ina san baki ganewa amma ina so ne in ji ko na rike ke dai ki hakuri ya hana ta bacci sai ta saurare shi amma ji kana da wata ɗan mai aiki a gidanku haka ce to zo ki ji haddan nan rike Qur'anin nan ko ba ta ganewa ce rike da ki ji mun gane irin yadda ake fasa mathematics din nan da ku ai da haka ake rike karatu ko ne ka tune sai an mishi haka to wa anil fu wa an fudail Muhammad ibn Fudail an abihi kala kana al Harith ibn Yazida al Ku'li wa ibn Shubruma wal Qa'qa ibn Yazida wa Mughira idha sallu al Isha'a al-akhira wadannan bayin Allah malamai ne akwai al-Harith ibn Yazid al-Ukli akwai ibn Shubruma akwai Qa'qa ibn Yazid da Mughira idan suka yi sallar isha sai su samu rizona a cikin masallaci shikenan jalasu fil fiqh sai su fara tattaunawa akan ilimi wani ya ja aya a fitar da hukunce hukuncenta wani ya ja hadisi a tattauna akan shi a nemo wani hadisin da zai goyi bayan shi ko a ce ya saba da kaza ya za a hada su sun dinga yin wani tattaunawa kenan falam yufarrik bainahum illa adhanu subh ba za su rabu ba sai kusan asuba sai an kira sallar asuba na farko a salatu sannan kowa zai tafi gidan shi ya je shirya da masallaci sallar asuba kai abunnan ibnu abu hatim ar-razi da Abu Zur'a gari gari suke tafiya yawon irin wannan karatu inda suka ji labarin akwai wani malami a gari kaza sai su tashi su tafi gurin shi sai mun zo ne mu kwanan muzakara da kai inda ka san ƴan musabaka haka suke hatta kai ga ma idan hadisan suka yi yawa kawai sai dai a dinga ambata a ce hadisi ne kake da shi akan sallar roƙon ruwa ce ina da guda 30 to ni kuma ina da guda 70 to karanta mana muji ina da hadisi kaza akan aure da saki ce ni kuma ina da hadisi kaza idan zama da lissafin adadin hadisi suke haka malaman da suke wannan muzakara ta hadisi har suka zama yadda ka ji labarin su nan suna muzakarar ilimi ba sa wasa da shi suna tattauna shi dare da rana wai irin yadda mu yanzu sai dai in an zauna a wurin zama sai dai labarin kwallo bal kenan go sai labarin tsada da tashin tashina da kidnappers da siyasa da sauransu kowa ya faɗa abin da ranshi ya ga dama a ci gaba da sharhi da wani zai ci ga wata mas'ala ta ilimi a wajen zace Allah ba mu san feliki aka takura mana da Allah so zaka sai kun dole kun zo majalisa sai ku sa kaida cewa to kullum an zo majalisan nan za a ware akalla minti 15 ayi magana akan abu na ilimi kowa ya yi abin akan abin da ya sani kawai in ma kai malamin English ne ko chemistry yi mana magana akan shi wanda kuma yake ustazi ne kai kuma yi mana magana akan addini wanda yake mai wata sana'a yi mana magana akan sana'arka wanda zai aiki dan sanda ya faɗa mana ya aiki dan sanda yake duk zamu karu amma kawai a zauna a yi ta surutu mara amfani a tashi kawai an tara zunubai an ɓata lokaci an dumama benci wani ma ya kodar da wandan shi kawai shikenan cikin zashi da iska da wannan garaka kuma kowa ya tafi gida goma ta sheje su ta musu ma ko su faɗa ma ya fi mai sauki ma ka zai mata ce akwai kaza ka ce babu taimaka Allah ya isa cewa mu ka dauko mu daga gidajen iyayen mu ka kasu ci da mu Allah ya isa ya fi maka sauki akan ka zo waje kai ta tara zunubai akalla ce dan can da ka samu ka fara cin ana maka wannan a gida ya go Allah ya kyauta wani ibn mas'ud inna li kulli shay'in afa wa afatu al-ilmi an-nisyan abla dan mas'ud yake cewa kowace sana'a da ka sani tana da wata matsala tana da wata matsala take riskarta matsalar da ke riskar sana'a ilimi shine mantuwa sai ka karanta abu ka manta ba karamar asara bace to taya zaka rike shi ta hanyar muzakara ta hanyar nanatawa da muraja'a da tutorial da sauransu wanda duk ya shiga jarabawa ya manta abinda zai karanta zai fi kowa gane wannan asara ko sai ka abin ka san ka karanta kana ganin shi a idan ka a kula ta kasa tuno shi ya kake ji zaka ji takaici da damuwa wani kuma kana fitowa ko zaka ji ya dawo ba muka kuma ka ce a baka takardar ka ba babar rarasi ba wa ana ali in kala tazakaru hadal hadisa wa tazawaru ku dinga tuna wannan ilimi kuna karantawa junan ku shi watazawaru ku dinga kai wa junanku ziyara daliban ilimi ku saba da ziyaran junanku kuma an kai ziyara a tattauna ilimi ayi daura ayi jalsa ta ilimi ayi tattauna ayi hiwar na ilimi fa innakum in lam taf'alu yadrus in ba haka shine ilimi yake lalacewa ya kode ya dashi a neme shi a rasa da kan zaka je gun wani malami kaka je da sunan kaje mai fira ko kaje kai mishi gulma ko ka je kawai kai ku dauki hotuna kawai ka yada in ka je algatu malam da ina da wata tambaya algatu malam da Allah ku zai yi a ƙara min bayani akan kaza algatu malam aya kaza ko sura kaza ko hadisi kaza ko kaida kaza ta nahwu ko ta fiqhu ko ta usul fiqhi sai a ƙaru a ji ilimi amma ba wai kawai mutane su zauna da malami iya kace abin da suke so ko shine su kai mishi gulma sauran malama ko kuma a dauki hotuna kawai a ta yadawa cewa ga ma'agun malam wani wani ikrima kala kan ibnu abbasin yada fi rijliya alqabla ibnu abbasin ya kasance yana sanya mini sasari an san sasari ko ankwa a kafafuna wa yuallimuni alqur'ana was sunana ya koya mini qur'ani da hadisi wannan ikrima asalin shi bawa ne ibnu abbasin ya siyo shi sai ya zama takadari ne yaro ne karami ne basira amma kuma baya jin magana dan banzan yawo da rashin da kinji Ibn Abbas sai kawai sai ya saka shi kawai a cikin mari sai ba za a cire ka a marin nan ba sai ka hadace duk ilimin da yake zo ka hadace haka yake ba shi abinci a lakana mai Qur'ani da hadisi har ya zama malami sannan a kwance shi an ce ya fi shekara uku a cikin wannan mari saboda in ta kama a sa mutum a mari ana iya sa shi amma ka bar shi ya kanzuwa ya lalace ya yi kamar inda ka san wani dan magyazan talatalo kaga mutum ya rikice kawai malam amma babu laifi ana iya sa mutum a mari Bukhari ya hujja da wannan akan hukuncin ibn da za a iya ma yaro hatsabibi idan ana so ya koyi ilimi dauke shi a kai shi wani wata makaranta inda ake horo mai kyau wataƙila boarding house ne ba a bari a fita shi ma ai da bai bayyana shi ma ko dole sai ya yi karatun nan dai yana san arziki yana so ya tsira kawai to sai dai karatun nan ko ya karatun nan ko kuma ya mutu shikenan in ya mutu kuma kowa ya huta ko dai karatu ko ya dire ya fushi ya mutu babu laifi ana iya yin haka wai dan kaiwa matuƙa wajen sanin muhimmancin ilimi kenan kamar yadda muke tura sawa ƴaƴan mu shekatun boko saboda muna ganin muhimmancin sa
yanzu sanda za ka yaro makaranta nursery ko primary ta kuka baya so amma dole haka zai hakura har ya saba kullum zai ce ba zai je ba haka za a dauke shi a kai shi a ce kai hakuri haka ba a tura shi wata wani gari ya je makaranta ko ya je shiga aikin soja ko dan sanda ko ya je karatun likita ko na engineer babu irin wahalar da ba sa sha mu da muke rayuwa a cikin campus muna ganin yara irin yadda suke kwarzabewa da wuya kaga mai kiba sai dai kumburari kowa yayi dan jiki yanda ka san abin nan yadda ka san an busar da kara amma suna nan suna da saboda suna da buri suna da fata cewa an yi karatun nan za a samu kyakkyawar rayuwa za a samu abin yi za ga kowa yana jurewa yi to ilimin musulunci shi yafi cancanta a mishi wannan juriyar saboda abin da ke cikin shi na alkhairi ya nanninka abin da ke cikin karatun boko Allah ya sa mu dace zamu saurara nan sai Allah ya kai madarasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah